Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jami'an tsaro sun ce har yanzu suna nan kan kama 'yan bindigan nan da suka addabi yankunan Arewa maso yamma. Kuma a nan ne ma suka samu nasarar kashe ɗan bindigan nan Ali Dogo da aka fi sani da Yellow. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta jaddada aniyar soma zartar da tsarin inshorar manoma da makiyaya a shekarar 2023. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Hassan Tambol zai gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma fa kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan da kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba, inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine, kuma babban abin da ya sa a gaba ƙarin kayayyakin tsaron sararin samaniya na Ukraine. Stoltenberg ya ce taron ya zo ne a wani muhimmin lokaci don tsaronmu, yayin da a 'yan makonnin da suka wuce an samu tashin hankali sosai a yakin tun bayan mamayar Rasha a watan Fabrairun da ya gabata. Ya ce kungiyar NATO ta aike da saƙon cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine na tsawon lokacin da za a ɗauka. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro, yayin da ake samun ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka a yammacin yankin Brian Nichols na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wasu gungun 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai ne ke rike da wasu sassan babban birnin ƙasar Port-au-Prince, kuma sun toshe hanyar shiga babbar tashar man fetur ɗin ƙasar tun tsakiyar watan Satumbar da ya gabata. Wannan ya ƙara ta'azzara mummunan halin da ake ciki na jin ƙai, lamarin da ya yi illa ga samar da wutar lantarki da ruwan sha mai tsafta da kwashe shara da kuma yadda asibitoci za su iya gudanar da ayyukansu. Ranar Juma'ar da ta gabata, gwamnatin Haiti ta baiwa Prime Minister Ariel Henry izini ya nemi a gaggauta tura wata rundunar soja ta musamman ta ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen daƙile gungun masu aikata laifuka. Wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yanke wa hanɓarariyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba, a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da ɗaurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suci da karɓar cin hancin dala 550,000 daga hannun ɗan kasuwa Manwik, sai dai ta musanta zargin, kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara. An tsare Suci a watan Fabrairun 2021, yayin da sojoji suka hamɓarar da gwamnatinta tare da kwace mulki. Tun daga wannan lokacin ne aka yanke wa Suci hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari bisa wasu laifukan cin hanci da rashawa da magoya bayanta suka ce bita da kullin siyasa ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da zanga-zanga adawa da gwamnati ke ci gaba da ruruwa a birane da garuruwa a ƙasar Iran tsawon makonni huɗu, domin dubatar al'ummar Iran da ke zaune a ƙasashen ƙetare sun gudanar da zanga-zanga akan titunan Turai da arewacin Amurka da sauran ƙasashen duniya, domin nuna goyon bayansu ga abin da wasu da dama ke ganin ya zama ruwan daraga a ƙasarsu ta asali. Kama daga waɗanda suka tsere a shekarun 1980 bayan juyin juya halin musulunci na Iran a shekara ta 1979 zuwa wasu matasa 'yan Iran da aka haifa kuma suka girma a manyan biranen yammacin duniya, da dama daga cikin al'ummar mazauna ƙasashen waje sun ce suna jin haɗin kan manufa da alaƙar da ba taɓa ganin irinta ba tare da zanga-zangar da aka yi a gida sakamakon mutuwar wata mata 'yar shekaru 22 da jami'an Hizbar Iran suka tsare. Tarihi Danish, mai shekaru 52, mai binciken kare haƙƙin ɗan adam wanda ke zaune kuma yana aiki a birnin London na ƙasar Birtaniya ya ce, "Na ganin wannan a matsayin wani sauyi ga Iran ta fuskoki da dama. A koyaushe muna da kurakuran siyasa da suka raba mu, amma a wannan karan mutane suna cewa na tare da mata. Abin mamaki ne, abin ya faru cikin sauri, kuma wannan tunanin tsakanin Iraniyawa ya kasance mai ban mamaki." Wani babban jami'in tsaron Taiwan ya faɗa yau Laraba cewa ƙasar Sin na duba abin da ya faru a yakin da ake yi a ƙasar Ukraine don samar da dabarun yaƙi ga Taiwan da suka haɗa da amfani da jirage marasa matuka da kuma matsin lamba na tunani. Taiwan na yin nazari a hankali kan darussan yaƙin Ukraine da sanin yadda za ta mayar da martani idan ƙasar Sin, wacce ke kallon tsibirin da ke mulkin demokuraɗiyya a matsayin yankinta, ta gwada yin amfani da ƙarfin tuwo wajen aiwatar da da'awar ikon mallakarta. A watan Agusta ne ƙasar Sin ta gudanar da atisayen soja a kusa da yankin Taiwan domin nuna fushinta kan ziyarar da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai birnin Taipei, kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na soji tun daga wancan lokacin, duk da cewa yana tafiyar hawainiya. Da yake jawabi a majalisar dokokin ƙasar, babban daraktan hukumar tsaron ƙasar ta Taiwan Chen Min-tong ya ce ƙasar Sin tana mai da hankali kan abubuwan da ke faruwa a Ukraine.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Jami'an tsaro sun ce har yanzu suna kan kai hare-hare kan 'yan bindiga da suka addabi yankunan arewa maso yamma, kuma a nan ne suka samu nasarar kashe ɗan bindigan nan Ali Dogo da aka fi sani da Yalo. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikira ya aiko mana.
Mai magana da yawun rundunar mayakan saman Nigeria Air Commodore Edward Gabkwede ya ce cikin ruwan bama-bamai da mayakan saman suka yi a yankin yadin da ke karamar hukumar Giwane a jihar Kaduna, aka samu sa'ar kashe kasurgumin ɗan bindigan nan Ali Dogon da aka sani da Yalo. Shi da wasu mabiyan shi sama da guda 30 da aka ce sun fake ne a gidan wani Alhaji Gwarzo. Shi ma dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya tabbatar da kashe Yalon, sai dai kuma ya ce wasu bayanan da suka shafi harkar tsaro na sirri ne.
Haka din ne, ana nan ana wannan ayyuka na musamman wanda ake yi, kuma alhamdulillah kwaliya ba ma kawai biyan kudin sabulu take ba, amma dai saboda wasu dalilai na tsaro ba ma son mu yi wasu maganganu.
Wasu suna cewa ai labarin nan na kashe Yalo din nan kamar wani labari ne mai girma, amma ba a ji daga bakin ku ba?
Ai an ji daga gare mu abin da ya auku, to amma ba a gudu ana susan kasar har yanzu ana wannan aikin. To kagan ba ko abu ne mai yiwuwa ba, kana wannan aikin musamman wanda yake tattare da wasu bayanai na sirri, ka kuma fito kana wasu maganganu fiye da kima, kuma don Allah don Annabi a yawaita goyen baya wadda ake baiwa jami'an tsaro da kuma gwamnati.
Daya daga cikin shugabannin al'umma a yankin karamar hukumar ta Giwa kuma tsohon dan majalisar dokokin jihar Kaduna Alhaji Muhammad Bawo Coco Talban Shika ya ce suna ganin saukin hare-haren 'yan bindigan, sai dai kuma akwai gyara.
To alhamdulillah yawanci dai ana ganin canji gaskiya, don a kwanan nan abubuwan sun dan samu sauki ba kaman baya ba. Yanzu ba a samun irin waɗannan abubuwa, sai dai ɗaiɗaiku wanda ba za a rasa ba.
Kenan ka ce yaƙin nan da ake cewa ana yi da 'yan bindiga musamman da jami'an tsaro ke bi daji yana dan nunar muku da sauyi?
Yana nunar da sauyi, sai dai matsalar shi ne duk abin da hukuma za ta yi ta san inda waɗannan mutane suke. Zanen in an koro su ne sai su yi nan. Ya kamata kuma mu shawara da za mu bayar ga su jami'an tsaro ba wai su je su yi harbe-harbe a cikin daji su dawo ba. In ko ba jami'an tsaro sun shirya sun shiga dajin har sai sun ga bayan ƙarshen wannan al'amarin ba, to wannan al'amari ba mu ga ranar ƙarewar shi ba gaskiya.
To ko me masana harkokin tsaro ke gani game da nasarar da jami'an tsaro ke yi akan 'yan bindigan? Manjoy Hashin kuma ritaya ya ce a kosu abubuwan lura.
To hakikanin gaskiya dai abinda ake faɗa na cewa an kashe wannan shugaba na 'yan bindiga wanda ake yi wa lakabi da yelo abin farin ciki ne ga al'umma kuma abin ayaba wasu rundunonin tsaro na ƙasa ne. Duba da cewa irin wannan shugaba wanda yake da kusan faɗa aji a wannan yanki da yafi mai da hankali yana banna yana cin karan shi babu waka kamar an sare guyon wayansu daga cikin magoya bayan sa ne. Amma cin nasaran ba shine kuma dalilin da zai sa a sake sake jiki a sake koma gidan jiya ba. Muna fata kuma abin ya dore sakamakon irin al'amura da ke tasowa na siyasa. Ta yiwu duk wannan yunkurin da ake yi dan a kauda hankalin mutane ne. Duk da dai kusan dole ne su jami'an tsaron a ci gaba da ba musu dan ka a sare musu guyo akan irin kokarin da suke. Amma daidai gurgudu al'amari na siyasa dole ya sa a yi zargi me yasa gwamnati da can baya bata mai da hankali ta fuskanci wannan abu ba. Tare da fatan dai su daure da irin wannan kokari da suke yi.
Kimanin watanni biyu kenan da jami'an tsaro suka fara bibiyar 'yan bindiga har cikin dajin da wannan kuma yayin sanadin sarwantar rayukan 'yan bindigan da dama. Abin da yasa aka ƙara samun saukin harhare a wasu sassan jihar Kaduna duk ko dake har yanzu dai akwai dauki daidai na 'yan bindigan a wasu sassa. Isa Lol Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikira. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta jaddada aniyar soma zartar da tsarin inshorar manoma a shekarar 2023 da nufin takaita dimbin asarar da bala'in ambaliya da sauran illolin canjin yanayi ke haddasa manoma da makiyaya. Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Sama da miliyan 40,000 na sefa ne aka kesta cewa suna salwanta a kowace shekara a nan Niger a sakamakon ambaliyar ruwa ko sanadiyar sauran bala'o'in da ke afkawa gonaki da filayen kiwo da wuraren kamun kifi. Lamarin da ke shafar miliyoyin mutane galibin su mazauna karkara da ke dogaro akan waɗannan ayyuka. Dalili kenan gwamnatin wannan ƙasa ta fara hangen aiki da tsarin inshorar manoma kamar yadda abin yake a yanzu haka a ƙasashen Afirka da dama. Ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magaji ne ya bayyana haka a taron manema labaran da kwamitin nazarin hanyoyin shimfiɗa tsarin inshorar manoma ya kira.
Misali a gonarka kana samun dame 100 to sai zamanto wannan gona mai dame 100 kai ya dace a ce in an hori ya faru ko ruwa ya zo ya cinye kamar shekarar bana ruwa guri da yawa kaga wajen girgir guri da yawa ruwa ya cinye to kamar irin wannan sai ya zamanto a ce to cikin eka guda in kana samun buhu 5 yanzu a wannan eka guda zaka ba assurance kudin buhu 1 kenan kamar jika 20 ko jika 15 a wannan eka in shekara bata zo daidai ba Allah ke yi don wannan assurance ka zuba wannan kudin buhu 1 ita za ta zuba maka buhun ka 5 ko ka buhu 4 dangance da yanda kuka tsaida da ita.
Da yake magana da yawun kungiyar manoma da makiyaya ta platform Paysan Jibo Banya mamba a wannan committee ya fayyace irin amfanin da ke tattare da wannan tsari idan ya tabbata.
Ka tai ka dauki taki bashi, ka tai ka dauki iri bashi, ka zo ka sa cikin gona ruwa ya sanya duka babu wani tallafi na kware ka san dai ba za ka tashi ba. To wannan abun in dai an bi shi wanda ya kamata wanda muke nan muna bi shi ana tallafa maka don ka samu ka tashi ka samu ko bashin nan da ka dauka wajen banki ya zama to assurance ita kuma za ta zo ka ci gaba da aikin ka ni na kawo maka an gare ne ka badda zai kawo maka tallafin don ka samu wannan taki.
Daukan inshora a kasashen Afirka musamman a nan Niger wani tsari ne da mafi yawancin masu ababen hawa ke ganin sa tamkar na tilashi don kaucewa haduwa da fushin hukuma ba wai don kare kai daga asara ba. To ko ne tabbaci kamfanonin inshora ke da shi kan cewa a wannan karin inshora za ta amfani mai ita? Jibril Talatu mamba a kwamitin inshorar manoma shine shugaban kungiyar masu kamfanonin inshora.
Assurance wagga ta manoma kasashe da yawa sun gwada wayan da kaman kasashe mu kama da juna in suna nan ga gwada don mi mu ba mu a nan Niger ba za mu
tsaye
ba tare muke da gwamnati tare ke da kasashen waje insha Allah tsari da karshe za a samu ba wani shakka.
An dai bayyana cewa a yadda tafiya ta kama hanya akwai yiwuwar soma aiki da wannan tsari a shekarar 2023. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Barma yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar.
Kabilanci fada
Adalla. Yanzu kuma ga Hassan Tambuwal da rahotanni na musamman.
Wasar damben gargajiya wasa ce da mutane da yawa ke dogara da ita don neman abinci. Na ziyarci wani gidan dambe a kusa da titin express a Kinyale waje da birnin Ibadan, inda ni tattauna da mai gidan damben, yan damben da wani mai kallon dambe a game da yadda damben ke tafiya.
Sunana Aminu Bature Kuceri, zamfara state tsafin local government, national chairman na damben gargajiya na kasa baki daya. To alhamdulillah, damben gargajiya yana tafiya yadda ya kamata, kuma yana da matukar supporta yadda duka ke tsammani, tunda a yanzu dai damben gargajiya kowa ya sani a wasan Hausa na kasa Hausa na mun gargajiya babu wasan da yake da supporta da mutane kamar damben gargajiya.
Kana da gidajen dambe da yawa a Najeriya?
Tabbas ina da gidajen dambe, kamar yadda nake da shi a Lagos State ba wani mai gidan damben da ya wuce ni, haka kuma a Oyo State ba wani mai gidan damben da ya wuce ni.
Ka dade kana wannan sana'a ta gidajen dambe?
Gaskiya ne, na dade sama da shekara 22.
Me ya jawo ra'ayinka ga shiga wannan sana'a ta gidajen dambe?
To tun da na tashi, tun ina yaro nake jin labarin dambe, kuma nake ganin dambe da manyan mu da kakannin mu da zuwa uwayen mu, mun gane su suna sha'awar wasan dambe.
Kamar yanzu nawa ake shiga gidan dambe?
Dan akwai babban dan wasa wanda ƴan wasa ke sha'awa, ana kan karbi 500. Idan kuma babu ƴan wasa akan karbi 200. Yanayin yawan ƴan wasan da ke cikin gidan wasa ne samun abinda zaka ba ƴan damben nan, kudin abinci da kudin dakunan da za su kwanta a hotel kenan. Saboda dole ne in zaka yi dambe sai ka aje gidajen da zaka aje su masu kyau, sannan suka aje wanda zai rika kula da su saboda harkar rayuwa yanzu take.
Kamar yanzu su wane ne manyan ƴan dambe ko ke wannan gidan dambe na a Kinyale Ibadan?
Akwai manya-manya yanda mai tabbas, kamar irin su Bahago na Jahila, kamar irin su Dogon Shegiya Mota, kamar irin su Bahagon Alin Tarara, kamar irin su Bahagon Dogon Bodinga. Su Dogon Bodinga ma baki daya duk suna cikin wannan gida, kuma bangaren Gurmada muna tare da su Dogon Kyallu, muna tare da Aljanin Dogon Kyallu, muna tare da Hassan da Usaini da su Dage, duka dai muna tare da su baki daya cikin Gurmada. Kuma bangaren Makudu kamar su irin su Faya to Faya, kamar irin su Musa Shagon Bahagon Gurgu, kamar irin su Dakin.
Yanzu a wannan gidan dambe na a Kinyale Ibadan, akwai wanda ya taba aje mota ko mashin domin ayi dambe?
Gaskiya babu.
Ko da yake dambe wasa ce, amma ana samun hadari inda za a buge mutum ya suma, a buge mutum ya kare, a buge mutum baki hakori su fita, sannan kuma a buge mutum a mai rauni. Ko kai la'akari da wannan kafin ka kakkafa wadannan gidajen dambe?
Wannan gaskiya ne, idan ya samu kuma akwai likitoci da ake tanaji wanda suke duk abin da ya faru suna nan gehe, da abu ya faru na bangaren likita sai ya diba nan take zai zo a dauke shi a kai ma likitan ya diba.
Duwana ne na gaskiya Hassan Abdullahi, fara fadan wasa sannan to ana ga samun dake. Gaskiya ni da ka nake ne, amma kore ni ga yudu kuma lagadan mata shiga ra'ayi a lokacin ina zuwa gidan dambe da abokaina irin shi shakwalle sigari suna jana yawo, ko lagadan mata shiga mun ra'ayi
na ke gyara da.
Gaskiya ne ba ka nake ne,
na
gyaran auto gear boss,
na karamin mota ko babba?
Karamin mota.
To ya sana'ar dambe ke tafiya gari ka yanzu?
Gaskiya ni sana'ar dambe ne ba abun rance sai je guja sa albarka.
Kana biyan ma bukata?
Gaskiya alhamdulillah.
Kamar ai ni ka taba dambe da mutun nawa?
Wani kana aiwa ma ka fito baka dambe ba, kuma kana aiwa mutun gaskiya ka samu dambe ke daya ka biyu har birashi dama ku dambe da wa. Idan ka karfin mun ka daga cikin dambe Allah ke nan ban Allah.
Ko akwai wata rana daya da ka buge mutun biyu ko uku sun ka fadi?
Gaskiya ne ba mu mutun uku ba, amma na buge mutun biyu.
An taba buge kaso biyu ga rana daya?
Gaskiya an taba buge sasu uku ma taba.
Yanzu cikin wurin damben nan ko akwai wanda in ka ganshi kana jin tsoro?
A gaskiya na a cikin damben da duri tura ga damben shi, gaskiya ne ba zan ga yawanci gaba na fadi yanzu.
Akwai wanda ma bugun da baka mantawa?
Gaskiya mu gida akwai shi.
Wane na?
Bago Audu.
Ni suna na Jahila.
To me yasa ake kiranka na Jahila?
Gaskiya ni sunan ya dan jama ba ai ga damben aka samu sunan ba.
Ba ni menene sunanka?
Sunana na Kwarai. Sunana na Suru.
Me yasa ka shiga harkar dambe?
Kawai gaskiya sha'awa ce da gani kuma ana yi. Ina gani yau da gobe, ina gani yau da gobe, yasa ra'ayi Allah kuma yayi ana hanya abinci na yake.
Wane gari ka fara dambe?
A dole kai na fara dambe.
Lokacin da ka fara dambe mutun nawa ka buge?
Gaskiya duk da wanda muka dambe shi ko dai mun buge shi ba zai sha da kyakki gaskiya.
To lokacin nan da ka fara dambe akwai wanda ya buge ka?
Lokacin na fara dambe ba a buge ni ba gaskiya. Sai da ma na fara wannan dambe sannan nan dan samu an ka zan ka buge ni gaskiya.
Kamar yanzu shekara nawa kana wannan wasa ta dambe?
Na dan kai shekara kusan cikin ta 10 yanzu ina
dambe. Da wani gari da wani gari ka yi dambe?
Na dan jima ina dambe kebe gaskiya.
To bayan jihar Kebbi wadanne jihohi ka je ka yi dambe?
Na yi dambe Neja, Amina, na yi dambe Abuja, na yi dambe Lagos, na yi dambe Ibadan, ba inda ban yi dambe wani.
A cikin wuraren nan da ka je ka yi dambe, ina ka sha da daɗi?
A babu yadda ba ta yi kasancewa, muna shan wuya wani wurin muna jin daɗi.
Akwai wani dambe da ka yi wanda an ka kashe ka ba za ka iya mantawa ba?
Akwai dambe da aka kashe ni inda ba zan manta ba.
Wa ya kashe ka wannan dambe?
Damben na wanda ya kashe ni mai karin champion a birnin Kebbi.
To kai ko akwai wanda ka kashe wanda kashe ya ma daɗi shi ma ba za ka iya mantawa ba?
Insha Allah, na kashe Bahagun Zayanu. Ma gaskiya ba zan manta ba.
Nana Bahagun mai bulala sunana one batu ba dan akwai wani akwai.
Me yasa aka kiran ka Bahagun mai bulala?
Abin da yasa ake kiran Bahagun mai bulala tun lokacin ina matashi yaro karami ina koyon dambe. To a lokacin kuma ina matsayin Bahagun Shagon dan sarki sai mai gidan nan mun ka dan samu matsala da shi kuma a lokacin Allah ya min zayan hannu wani yaro matashi abokin dambe na komi sauyin shi sai na mai duka jere a jere kusan 6-7 a cikin shi shine mawakin ya ga ewa wancan sunan bai dace da ni ba kawai ya fitar da ni da Bahagun mai bulala to ana min Bahagun Shagon Rossi an kama ce min Bahagun mai bulala kuma sunan ya anshe ni kuma Allah ya taimake ni ga sunan duniya duka ta sani da sunan dai ha ya zama to ni ma yanzu ga Allah ya taimake ni ma na aje yaran matasa wanda ya zama to ita duniya ma na yi dai
yanzu kana cikin gurmada ne ko kana cikin jamus
ni gurmada ne na asali bakin gurmada
cikin jamus ko kudawa ko akwai wanda kake shakka kai dambe da shi
sai dai a samu mai jin shakkun dambe da gaskiya ba wanda zan ji shakkun dambe da shi saboda a yanzu ga bakin dan dambe da ke tashi a shekara 10 zuwa yanzu nan ba wanda bai bige ni ba wanda duka ga bai bige ni ba shine yana ban respect ni ma yana ba he nashi
a wasan dambe ana azama mutum mota ko azama shi mashin an taba azama mota ko mashin don kai dambe ko kudi
gaskiya ba taba azama mota ba eh dambe ko mashin amma kudi kam ba irin kala kudin da gaskiya ba a samu ne dambe ba kuma ba dan dambe da ya samu kudi wanda ya buga ya samu wanda ban samu irin su ba
a dambe guda kamar an taba azama nawa
eh 150 a azaman 100 a azaman 200 a azaman 3 a azaman 30 a azaman 50 a har samu dambe rago mai dambe mashin har mota din mai dambe mota din Allah bai kadare ni ne rabon doka ba
ka ci wadannan kudin
na shacin kudi kuma an shacin su gare ni
ka koya ma yare da yawa wannan wasa ta dambe
na koya ma wani yaro wanda ake ce ma wani farko dogon mai bulala ina da auta ina da Bahagun mai bulala wanda nake ce ma shine tu
wannan wasa dambe tana da matsaloli menene matsalar wasan dambe
shi dambe baya son garaje ba abin da ke kashe dan dambe ga dambe irin garaje
sunana Uba Haruna daga Kano State rana local government kuma abu da yasa nake rai dambe ni ma mai fina dambe duk gidan mu yan nan bane
kai kai dambe
dai dambe
yanzu ka bari
na bari dambe wallahi
saboda mi
saboda yanzu girma ya zo mana shi yaran ya amma ina da shakona nan yanzu
amma kana kuma goyen bayan yan dambe
ina goyen bayan yan dambe suka kullun sai na zo kallon nan man nan na zo na ga kuma gurma da alheri ne wa jami'an alheri kowa da kowa na wani
Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Mataimakin kocin din Accra House of Hope, David Okulu ya ce ya yi imani da Phobias za su iya rama ci uku da nema da Real Bamako ta yi musu a zagayen farko na gasar CAF Confederation Cup. Asci za ta karbi bakuncin AS Real Bamako a zagaye na biyu da za a yi a nan Accra Sports Stadium a ranar 15 ga watan Oktoba shekara ta 2022 inda Tilas su yi nasara da akalla goluka guda hudu su iya samun jira zuwa zagaye na gaba na ainihin gasar ta CAF Confederation Cup. Kasar Ghana za ta yi gumurzu da Portugal, Uruguay da South Korea a rukuni na AC a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar a shirye-shiryenta na wannan gasa. Kasar ta Ghana ta dandani kudarta da ci uku da nema hannun kasar Brazil. Ta dau fansa akan Nicaragua da ci daya a wasannin su na sada zumunci. Kocin din Ghana Otto Addo yayi amfani da wannan atisayi ne ya auna sabbin ɗan wasansa ya kuma iya zaɓin waɗanda za su samu wakiltar Ghana a gasar. Game da Abid da maga kujeran committee manajoji na Black Stars ya ce ne yana da yakini cewa Ghana za ta gabatar da ɗan wasa masu ƙarfi a gasar. Hukumar da ke kula da sha'anin ƙwallon ƙafar duniya FIFA da wani babban dandali wato Metaverse platform da ke da sama da masu amfani da shi miliyan 50 kowace ranar Allah sun amince su kulle ƙawance na tsawon shekaru. Wannan hurɗa ta kuma tabbatar da duniyar hukumar FIFA wani gawurtaccen yanayin wasanni akan Roblox gabanin su magasaccin kofin duniya na shekara ta 2022 a ƙasar Qatar. Yarjejeniyar ta danganci aniyar hukumar ta FIFA na samar da sabbin hanyoyi da kuma yanayi na nishaɗantar da masoya wasan ƙwallon ƙafar. FIFA United FC a Afirka ta Kudu na miƙa ta'aziyyarta ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma abokai na ɗayan 'yan wasan ƙwallo da sun ka gama samun horo a academy wato wurin koyarwa na clubin da an ka kashe shi har lahira an harbi Chesley Jefta ne da sanjin safiyar Juma'a kamar yadda jiharar ta ruwaito yana tare da wani abokinsa a lokacin wadda shi ƙwarzami bai samu ba. Ɗan wasan mai shekaru 23 na a cikin 'yan wasan da sun ka gama samun horo a academy ɗin clubin kuma mamba ne na Peacemakers FC da ke shayar da cipa da 'yan wasa masu hazaka da kaifin hankali. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Radwan Allah yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Ministan tsaron ƙasar Ukraine na shirin yi wa manema labarai bayani kan tattaunawa ta baya-bayan nan ta kungiyar tuntuɓar juna tsakanin Amurka da Ukraine a Brussels a yau Laraba, inda ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta NATO su ma suka gana a can domin tattauna yadda za ta taimaka wa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Sakatare janar na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai yau Laraba cewa tattaunawar za ta kasance kan yadda za a ƙara ƙaimi wajen taimakawa Ukraine. Amurka ta ce tana duba buƙatar ƙasar Haiti na neman agajin tsaro yayin da ake samun ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro da tsananin rikicin jin ƙai. Babban jami'in diflomasiyya Amurka a yammacin yankin Brian Nichols na kan hanyarsa ta zuwa ƙasar tsibirin Caribbean ɗin a yau Laraba don tattauna halin da ake ciki. Wata kota a ƙasar Myanmar da sojoji ke mulkin ƙasar ta yanke wa hanbarariyar shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi hukunci kan laifuka biyu na cin hanci da rashawa a yau Laraba, a cewar mutanen da suke da masaniya kan lamarin. Sabon hukuncin ya hada da ɗaurin shekaru uku da take yi yanzu haka. Ana zargin Suu Kyi da karɓar cin hancin dala 550,000 daga hannun ɗan kasuwa Man Wik, sai dai ta musanta zargin kuma ana sa ran za ta ɗaukaka ƙara.
Thomas sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.